22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da talo da kuma niya murya arewa. Za a kuma iya kama mu kai tsaya biyu a Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 11 ga watan Yuli.
Iyalan mu an kashe. Kodi mai gidan bantan matan da ko yanzu an yi taki ba a gane shi ba. Da ɗa ne guda, sannan da diyana da ƙannan su biyu ƴan mata. Ma sun karko ni da cikin ɗaki sun ce su kashe. In gido musu masu kuɗi ni ce ban san wanda adda kuɗi ba, sun kace tun ɗauko musu kuɗi ni ce ban da komi, ban da uwa, ban da uba, kana na kiragin kana koyoyin wa ta kashe ni. Sannan sun kace su.
To za ku ji ƙarin bayani kan wannan hari da aka kai a jihar Sokoto a daren yau. Muna kuma da rahoto na musamman kan batun kasafta kuɗin da marigayi Sani Abacha ya wawura. Da kwararru a fannin tattalin arziki ke ci gaba da kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta canza lale.
Kudin da aka ce za a karbo ne wanda wata ake zargin wani shugaba a baya da sata, a ce wai za a raba su gida-gida, hanya ce kawai ta sake wannan kudin. Ko da alƙawarin suka yi ko rubuta suka yi a manifesto, kuskure ne a raba, a kawai a ce za a dinga bi gida-gida ana raba mutane kuɗi.
Rahoto da muka samu da dumuminsa daga jihar Plateau kuma na nuni da cewa an tsige kakakin majalisar dokokin jihar da shugaban masu rinjaye. Daga kasar Kamaru za ku ji tsarin jadawalin zaɓe da hukumar zaben ƙasar ta fitar. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba a wannan shirin, za ku ji himma ba ta ga ragona Ladan Ibrahim Ayawa, shirin da yake hira da waɗanda suka bar ƙasashensu zuwa Amurka domin neman sauyi ko kuma ingancin rayuwa. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. An fara taron kolin kungiyar kwancen tsaro NATO da gardandami yau Laraba, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya fara da caccakar Jamus yana zargin kasar mafi girma, mafi arziki kuma a kungiyar tsaron NATO da cewa ta zama yar amshin Russia. A lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da Secretary General ɗin kungiyar NATO Jens Stoltenberg, Trump ya soki Jamus akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin Russia mai suna Gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira Nord Stream 2 da Turanci ya bi ta yankin tekun kasar. Trump ya kuma yi ikirarin cewa Jamus na biyan Russia biliyoyin dala duk shekara. Shugaba Trump ya tambayi mahalarta taron na NATO cewa ta yaya za a kasance tare idan wata ƙasa na samun makamashinta daga ƙasar da ake neman tsari da ita. Jamus, a cewar shugaban na Amurka, ta watsar da masana'antunta na gawayin kwal da watsar da nukliyarta, tana kuma samun mai da gas masu yawa daga Russia. Ya ce, ina gani wannan wani abu ne da ya kamata NATO ta duba. Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin sanya ƙarin harajin kuɗaɗe kimanin dala biliyan 200 akan kayayyakin China, abinda ya ƙara hura rikicin cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A yammacin jiya Talata, wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lighthizer ya fidda jerin kayayyakin China da ta yiwu a ƙara musu haraji, ciki har da jakkunan hannun na mata, akwatunan matafiya da tayoyi yin mota, sinadarai, har ma da kifi. Kudirin ƙarin harajin na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da gwamnatin Trump ta sanya ƙarin haraji na kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin China fiye da 800 da darajarsu ta kai kuɗi dala biliyan 34 saboda abin da Amurka ta kira rashin adalci a cinikayyar China da kuma satar fasaha. Ita ma China ta maida martani ta hanyar ƙara haraji kan kayayyakin Amurka na daidai adadin ƙarin da aka yi mata. Lighthizer ya sanarwar ƙarin harajin ya faɗi cewa maimakon China ta duba damuwarmu ta magance ta, sai ta fara maida martani kan Amurka. Babu dalilin ɗaukar wannan mataki. To, labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla akalla mutane 10 aka kashe a wani harin da ake kyautata zaton yan bindiga ne suka kai kan ginin gwamnati a gabashin Afghanistan. Hukumomi sun ce wasu mutane su 10 sun jikkata a harin da aka kai kan ginin ma'aikatar ilimi a Jalalabad, babban birnin lardin na wato Nangarhar. Jami'an tsaro sun yi musayar wuta na lokaci mai tsawo da maharan kafin suka fitattake su. Wannan shine mummunan hari na biyu da ya faru a Jalalabad cikin ƴan kwanakin nan. An kashe wasu mutane 10, wasu su hudu kuma sun jikkata jiya Talata a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya tada nakiyoyin da yayi dan mara da su a wajen shingen binciken jami'an tsaro. Kungiyar Taliban da ƴan bindigar dake da alaka da ISIS na da ƙarfi a yankin Nangarhar kuma sun sha daukar alhakin isa har-haren bam akan dakarun gwamnati. Kasar Girka ta kori da jami'an diplomasiyar Russia guda biyu kan zargin da take yi cewa kasar ta Russia ta yi kasa London a zaman shawarwarin da suka yi da makwabciyarta Macedonia. Kafofin yada labaran kasar Girka ne suka bada rahoton korar jakadin yau Laraba, suka kara da cewa an kuma haramta wasu jakadan Rasha biyu shiga kasar Girka. Kakakin gwamnatin Girka Dimitri Zanakopoulos ya ki cewa uffan kan rahoton nan a lokacin wata hira da aka yi da shi a gidajen talabijin.
Labaran duniya kenan kuka saurara Hafsat Muhammad Maina ta karanto. To bari mu bude taskar hotunan nama jihar Sokoto Najeriya, inda waɗansu mahara da ba a tantance ba suka kai ƙazamin hari da ya janyo asarar rayuka da ƙaddarori, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Murtala Faruk Sanyina ya aika mana.
Lamarin a cewar wasu mazauna garin na Tabanni da ke yankin karamar hukumar mulki ta Raba a jihar Sokoto ya biyo ne bayan sakon da ƴan bindigar suka bayar a ƙarshen makon da ya shige na cewa jama'ar garin su tara musu kuɗaɗe, umarnin da su kuma suka ƙi cikawa. Hakan ya sa ƴan bindigar suka kai hari inda suka cinnawa garin wuta, kana suka dinga harbin kan mai uwa da wabi, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wasu mazauna garin na Tabanni sun yi bayanin yadda lamarin ya auku.
To abinda Allah ya kawo mana barayu ne na shanu, suna aza mana kuɗi, suna kore mana dabbobi, su aza mana kuɗi kuma mu ba su. Sai suka zo mana sun kai taro, suka zo sun haka mana kasa mana jama'a, ba gaira ba sabat. To yadda al'amarin nan dai ya faru, kawai iyaka sun ga masu suka barayon nan sun zo kawai sun kama su ba da wata halsashi ba girma ba arzi. Sun ka kashe saura, sun ka raunana wasu. Bayan daga abinda sun ka zo wajen mashin kusan 200 sun ka zo da su, kowane ɗauke da ɗaya ɗaya. To gaskiya mu yanzu dai nan garinmu wanda ya mutu Allah ɗaya sa'a da dine. Don kowa anda a can sai sun yi neman gawaki tsakanin karkara da daji.
Halimatu mamma Tabanni. Abin da ya faru da iyalan mu an kashe. Kwaci mai gidan ban samu a can da ko yanzu an yi taki ba a gane shi ba. Da ɗa ne guda, sannan da ɗiyana da ƙannan su biyu ƴan mata. Ma sun kasko ni da cikin ɗaki su ce su kashe. In biɗo musu masu kuɗi ni ce ban san wanda adda kuɗi ba, sun kace to in ɗauko musu kuɗi ni ce ban da komi, ban da uwa, ban da uba, haka nan nake ragin kaina ko yoyin wa ta kashe ni. Sannan sun ka tayasu.
Wasu alƙaluma da ba a tabbatar ba na cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan harin ya haura 45, ciki kuwa har da basarakin garin. Yayin da tuni kuma jama'ar garin suka fice zuwa neman mafaka a garuruwan Raba da kuma wasu garuruwan da ke kusa. Yayin da wasu suka yi nan Sokoto, inda fadar mai alfarma sarkin musulmi ta karɓe su.
Suna Ahmad Bello Gidada, ɗan gladin wazirin Sokoto. Da zuwa su dai mun ɗauki mataki domin a da ya kamata mu fara yi, mun buga ma sakataren gwamnatin jihar Sokoto, mun sanar da shi ga abubuwan da ake ciki, ga mutanen da sun ka zo, kuma ga abin da sun ka gaya mana. Kuma sakataren gwamnati ya turo jami'ai na NEMA da wasu sauran jami'an da sun haka mata don su gaya mutanen, kuma su ɗauki su yi duka abubuwan da na kamata. Sannan kuma mun yi kokari mun buga ocean DSS, kuma sun turo mutanen su, kuma an yi wannan shine kawai abin da zamu yi. Kuma mun yi duka dai mutum 67 wanda yake su jami'an da suka zo sun rubuta su da sunayen su.
Yanzu a lokacin hada wannan rahoton dai kwamishinan ƴan sandan jihar Sokoto Murtala Mani na kan ziyarar ganewa idan sa a wajen da lamarin ya auku yayin da ake sa ran rundunar ta ƴan sanda za ta yi wa manema labarai bayani akan lamarin wani lokaci da yammacin yau. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga gaida mutana rahotanni da muka samu da dimidimin suna nuni da cewa tsige kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Peter Azzi mai wakiltar Jos ta Arewa maso yamma da shugaban masu rinjayen Henry Yunkwop mai wakiltar mazabar Shandam aka kuma mai gurbin su da Joshua Madaki mai wakiltar Jos ta Gabas da kuma Henry Yunkwop a BDB zamu kawo muku cikakken rahoton a shirinmu na dare. To sai kuma batun rabawa iyalai kimanin 300,000 daga jihohin Najeriya 19 kusan naira biliyan 115 da marigayi Sani Abacha ya wawura abinda masu kula da lamura suka ce ya saba wa kaida da ainihin tsarin gina kasa. Wakilin Muhammad Ibrahim Kwari yayin nazarin wannan batu ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
Alƙawarin gwamnatin tarayyar Najeriya ta jam'iyyar APC na rarraba naira 500,000 ga masu rangwamen karfin aljihu da batun sarrafa dala miliyan 322 a tsakanin matalautan kasar da kuma shirin gwamnatin jihar Jigawa na raba akalla naira 50,000 ga kowanne akwatin zabe a fadin jihar kuma a kowanne watan duniya. Duka matakai ne na rage radadin talauci da fatara a tsakanin talakawa a cewar gwamnatocin biyu. Sai dai tuni masu nazarin ilimin kimiyyar siyasa da shugabanci na gari ke kushe waɗannan matakai na gwamnatocin tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin Jigawa.
Idan yanzu akwai wani gida da sai sun tura yar su talla suke iya biya mata kudin makaranta, sai a ce to ta daina talla ta tafi makaranta, kuma kudin da take samu musu in ta je talla gashi an ba su. To kaga kudi aka ba su kai tsaye amma da sharadi shine yar su ta tafi makaranta. To irin wannan shi aka sani kusan a ilimance cewa zaka iya bada kudi amma haka kawai abu layi a karɓa raba kudi wannan ba san shi a ilimance ba, kuma zai iya haifar da matsaloli masu tarin yawa. Tsawon wani lokaci za a dinga bin layi ana karɓar wannan 500,000 din, kuma me za a yi da ita? Dan haka kudin da aka ce za a karɓo wanda ake zargin wani shugaba a baya da sata a ce wai za a raba su gida-gida, hanya ce kawai ta sake wannan kuɗin. Ko da alƙawarin suka ko rubuta suka a manifesto, kuskure ne a raba a kawai a ce za a dinga bi gida-gida ana raba mutane kuɗi ba tare da wani sharadi irin wanda muka buga misalin sa ba.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano. A watan jiya ne dai gwamnatin Jigawa ta fara aiwatar da shirin ta na rarraba kuɗaɗen akwatunan zaɓe fiye da 300,000 a faɗin jihar, bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin a watan Mayun da ya gabata. A ƙarƙashin shirin dai an tsara samar da aƙalla naira 50,000 ga kowanne akwati a duk ƙarshen wata. To amma ai iya cewa shirin ya fara gamuwa da cikas, inda a Litinin ɗinnan wasu matasa suka lakaɗawa shugaban ƙaramar hukumar Dutse Duka kuma suka yi garkuwa da shi a ofishinsa bisa zargin cewa ya zauna a kan irin waɗancan kuɗaɗe na akwatu. Kwamanar Kabiru Sa'id Dakata, daraktan ƙungiyar Kaja masu rajin haɓaka rayuwar al'umma, ya yi tsokaci.
Dattijan da ƙarfin shi ya ƙare, misali shekara 65-70 da ba zai iya komai ba kuma yana fama da babu da talauci, wannan dan ka taimaka mishi a duk wata ka ɗauki 5,000 ko 9,000 ka taimaka mishi ba laifi ba ne, amma ka ajiye matashi mai ƙarfi a jika wanda bai je makaranta ba, baka tunanin ka inganta tsarin rayuwar shi ya je makaranta, baka tunani ka samu mishi da hanyoyin da zaka koya mishi sana'a, ka ajiye shi kana bashi naira 5,500. So wallahi akwai matsala a wannan abun, watakila shine irin abin da ya faru a jihar Jigawa a karamar hukumar Dutse da aka ce ka shugaban karamar hukuma matasa sun mishi kofar rago ya suna nema su halaka shi saboda suna tunanin kamar ya zo da jinkiri na rike musu wannan abin da ake basu. Wannan abin da ake ba zai magance talauci ba, ainihi ma akwai cin hanci da yawa a cikin shi wanda a ƙarshe wanda ake tunani din za su amfana da abun ma ba su suke amfana ba.
A talatar nan ce dai majalisar dokoki ta jihar Jigawa ta dakatar da shugaban karamar hukumar ta Dutse Alhaji Bala Ergaba zuwa tsawon watanni 6 biyo bayan wancan zargi da matasan suka yi a kansa na almundahar kuɗin akwati. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
so a gaida Mahmud Batun kuma da zamu so mu ji ra'ayinku kenan akai yau a shirinmu na rana. Wato waɗanne matsaloli kuke gani gwamnati ka iya fuskanta idan ta bi wannan tsarin kamar yadda ta tsara? To sai a gafarce mu Daniel Nanlong ne aka zaba ya mai gurbin Henry Yunkop a matsayin shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Plateau. Sai a gafarce mu domin wannan dan kuskure. To bari mu rufe taskar hotunan nama kasar Kamaru inda hukumar zaben kasar ta sanar da jadawalin zabe. Ga wakilinmu Awal Garba da ƙarin bayani.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasar 7 ga watan Oktoba 2018 din nan, kuma sun ba wa duk masu bukatan tsayawa takara a kan kujerar shugaban kasar na ƴan adawa ko kuma jam'iyya mai mulkin kasar kwanaki 10 na rikawa hukumar zaben kasar Elekan ko Election Kamaru wanda za a tantance su. Na tambayi shugaban hulɗa da jama'a na hukumar zaben Alhaji Zakari Muhammad kan wannan dokar da shugaban kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya rantaba wa hannu na fitar da ranan da za gudanar da zabe din.
Tabbatar da zabe da za ta gudana a kasar Kamaru na shugaban kasa da shi kanshi shugaban kasa. To wato za yi ne zabe a ranar 7 ga watan Oktoba. To abin da ya kamata a yi to na shiryawa mu dai a matsayinmu na masu gudanar da zabe, mun san dama tun da shekarar nan ta yi shekarar zabe ne. Sabila da haka duk ajin da za mu yi na tanadiyar na yin zaben nan mun gudanar. Yanzu wanda ya shaura sauye ɗin kucikucin aiki ne wanda dama ba za a iya a yi ma kafin wannan lokacin ɗin ba. An san cewa dai bayan haka luwa tana cewa kwana 10 duk wanda yake so ya je takarar wannan zaben ɗin ya ba da bayanin cewa wanda zai je takara. Bayan haka kuma wanda suka tabbatar cewa za su je takarar kasan za a bincike to duk da takardunsu wanda ake kira wato dossier zuwa har 3 ga watan August, har 4-7 ga watan August za a ba da sunayen wanda aka yarda su je takarar yin ta ba su izinin yin campaign su na zaɓe wanda zai soma a 24 ga watan September.
Ko da yake shugaba Biya har yanzu bai bayyana aniyarsa na tsayawa takara a kan kujerar shugabancin ƙasar ba, amma shugaba Biya ya kwashe shekaru 36 yana mulkan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Talaka ka bar kuka a kuri'ar kancinka ka rike makamanka.
To a gaida Muhammad Awal, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka binin Washington DC, inda agogo ma'anan Washington din ke cewa karfe 10:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta da rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da bakon namu wato dan asalin Najeriya wanda ya zo nan ƙasar karatu to a shekarar 1983 wato Daudu Katagun. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne a lokacin da bakon namu ke kokarin amsa mana tambayar yadda zamantakewa take tsakanin mutanen nan kasar da baki. Sai lokaci ya daga mana hannu, yau anan zamu dora. Yau Daudu kace suna son mutane amma bai kamata a yarda su ba, kuma na kaman kana cewa lamarin sai a hankali.
Eh, mutanen kasar nan gaskiya yawancin su kan da friendly to, amma kuma dai wasu dai bai kamata mutum kawai trust din su ba, dan wasu
bai kamata a yarda su me yasa?
To ai ka san kamar ko gida ma Najeriya haka ne, ba za ka yi mutane da yawa ba za ka yi yarda da su ba, wasu ko ƴan uwanka ne ma ba za ka yi da su. Amma ko da ke da bambanci dai nan kasan yawancin mutane gaskiya in baka damu da su ba, ba za su
damu
da abubuwanka ba. To wani lokacin kasan nan sai mutum ya zauna da shekaru ma baka san sunan makwabcinka ba, saboda yawanci ba sa so shiga hulɗar mutane yawancin su. Amma kuma wasu su za ku yi abokantaka da su, very friendly to, amma wasu kuma kawai su ba sa so da su shiga halin mutane abubuwan al'amuran mutane.
Wata a zaman birnin Makka kowa bisa reshen shi.
Ba shakka haka ne kan.
Abin da ya sa nake wannan tam, saboda in ba ku haɗu a gida ba ai kuna haɗuwa a wurin aiki.
A wajen aiki ya ya wasu su kan gaskiya mu akwai wasu da muka haɗu da su muka yi muka zama na abokantaka muka yi abokantaka sosai da su a wajen aiki kamar akwai wani Mubin wani aboki na wani mutumin Pakistan ne to kaga za su kuma sau biyu ma inviting ɗin nan in je gidansa shan ruwa ni ma kuma na inviting ɗin sai zo shi nan gobe ko jibin Allah da shan ruwa kafin so
wuri guda kuke aiki kenan
eh muna guri guda eh ya mutumin yana mutum ne mai kirki mai fara'a very friendly
to daure ya magana addini saboda in mun zo nan wasa ko kuma mun koma gida sai su rika kallon kaman mun zo kasan turawa shikenan mun aje addini gehe kai ka dade nan shekara da yawa ya daman samu ai addini me zaka ce ma sawari a gida
a gaskiya kan kasan nan mutun yana so yayi addini dan akwai masallaci anan akwai su dewa lokacin nan zo kasan nan kaman shekara 35 da suka wuce gaskiya masallaci guda ɗaya ne ko biyu a Columbus amma yanzu nake jin akwai masallatai sun nake jin sun kai 50 ko fiye da haka akwai kuma manyan masallatai ma guda biyu wadda za da su mutane za kaman wajen dubu nake jin za su shiga space din Allah na waje ma sannan kuma akwai makarantun arabi a nan akwai kantuna na da mutumin sai sai abuwan kayan musulunci da hijab na mata da abin nan yawancin su ƴan Somalia ne dan Somalia lokacin da aka fara yaki din da suka zo kasan nan yawancin su anan Columbus suke suna da su ma a Minnesota to anan ne za a Minnesota nan suka fi yawa sannan sai Columbus gunda zaka samu mutanen Somalia da yawa kuma dama yawancin su musulmai ne so yawanci su suna da irin wannan kantuna na abubuwan musulunci
to bacin abubuwan sa ko kuma amfani to magana abinci kuma ha ya batun samu abincin gida Najeriya Afirka musamman Najeriya
akwai rasa na Najeriya akwai guda biyu dai na yan Najeriya akwai wani da sunan gurin Lagos State Soup Corner
na sunan gurin
sunan restaurant din Lagos State Soup Corner suna da irin farfesu mai kyau matar wadda suke da shi mata da miji ne matar yar Kwara State ne tana jin Hausa ma dan ta zauna a Bauchi da Jos ta dade ma nake jin a Jos yawanci to tana jin Hausa ma sannan mijinta mutumin Wando State ne amma shi bai yana ta jin Hausa ma ba sosai ba sannan akwai kuma wani restaurant na yan Najeriya ita kuma matar mutumiyar Ibonyi State ne Ibonyi da ke jin wajen ko awa ba kliki na ke jin nan ne kafin
to sai abincin da aka dawa kenan to wanda ba dawa ba kuna samu wanda ba dawa ba nan
oh yeah akwai grocery kanti da za a sai kayan abinci a jiya dafa akwai guda ɗaya ne na wanda in sani na yan Najeriya to amma suna da su da dama irin yan Ghana din nan yan Guinea to yawancin abincin nasu ma kamar namu ne kamar especially kamar na yan Ghana din nan
to da kai magana cewa akwai masallatai akwai makarantun Islamiya sai magana tarbiyantar da yara ya faɗo mini a rai ya batun tarbiyantar da yara yake anan
eh to gaskiya da mummanci din da yake ka san a kasan nan ya ban akwai musulmai amma wannan yawancin su kafin ba musulmai bane wannan kuma
dauro lokaci mun dan kullun domin ku ya daga mun hannu ma sauri a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar da bakon namu yanzu amazin shi bakon namu Dauro Katagun da Julie Gration da ta daidai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta kare ga in
To a gaida na Talatuka kuma Daula Salim da kadan daga cikin dimbin rayu da kuma su sauraro kuke aikowa ta hanyar email Thank you.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Comrade Salim Abubakar Imam, shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau, inda yake cewa hakika ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi tsaye domin magance matsalolin rikicin addini da na kabilanci da ke faruwa a ƴan kwanakin nan a wasu jihohin Najeriya, musamman jihar Plateau da Benue. Sai sako na gaba inda ya fito daga Hakilu Rulwani, inda yake cewa amsar cin hanci da sojojin Najeriya ke yi daga hannun direbobi akan titin birnin Gwari hakan bai dace ba. Sai sakon gaba kuma inda ya fito daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri, inda yake cewa ba shakka jama'a rahama ne, ina ta yi duniya murna ganin ranar yawan al'umma ta duniya da fatan hukumomi za su nemo wa jama'a ayyukan yi domin ganin an ci moriyar wannan yawa ta su. Sai sako na gaba kuma inda ya fito daga Kadora Digaga dan Fulani Walji daga jihar Bauchi, inda yake cewa Salam BOA Hausa, hakika wannan mataki da aka dauka domin kawo zaman lafiya a jihar Zamfara da Benue da Plateau da kuma Kaduna da ma sauran kasashen duniya baki daya hakan yayi daidai. Sai sako mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Ruwani Ibrahim London Guba, inda yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa, ni a nawa ganin yawan jam'iyyu barkatai cikin kasar mu Najeriya ba shi bane ci gaban kasar, domin kowace jam'iyya burinta shine ta mulki kasar kawai. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya zaba mana abin da yafi alheri.
Daula Salim da ra'ayoyin ku masu saurare, sai ku rika rubutuwa sannan hankali za mu rika karantuwa kafin mu karkare ga tashin muhimman kan labarai.
To an fara taron kolin kungiyar kawancen tsaron NATO daga wato yau Laraba, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya fara da caccakar Jamus yana zargin kasar mafi girma mafi arziki kuma a kungiyar tsaron NATO da cewa ta zama yar amshin Russia a lokacin wata ganawa a wurin karin kumallo da Secretary General din kungiyar NATO Jens Stoltenberg. Trump ya soki Jamus akan yadda ta bar wani kamfanin makamashin Russia mai suna Gazprom ya sanya bututun iskar gas da ake kira Nord Stream 2 da turanci ya bi ta yankin tekun kasar. Gwamnatin shugaba Donald Trump na shirin sanya ƙarin harajin kudade kimanin dala biliyan 200 kan wasu kayayyakin China, abin da ya ƙara hura da kicin cinikayya da ke tsakanin kasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A yammacin jiya Talata, wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lighthizer ya fidda jerin kayayyakin China da ta yiwu a ƙara musu haraji, ciki har da jakkunan hannu na mata, akwatunan matafiya da tayoyin mota, sinadarai har ma da kifi. Akalla mutane 10 aka kashe a wani harin da ake kyautata zutun ƴan bindiga ne suka kai kan ginin gwamnati a gabashin Afghanistan. Hukumomi sun ce wasu mutane su 10 sun jikkata a harin da aka kai kan ginin ma'aikatar ilimi a Jalalabad, babban birnin lardin Nangarhar. Jami'an tsaro sun yi musayar wuta na lokaci mai tsawo da maharan kafin suka fatattake su. Kasar Girka ta kori jami'an diplomasiyar Rasha guda 2 kan zargin da take yi cewa kasar ta Rasha ta yi katsalandan a zaman shawarwarin da suke yi da makwabciyarta Macedonia. Kafofin yada labaran kasar Girka ne suka ba da rahoton korar jakadun yau Laraba.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri na ƙarshe a yau, inda zamu so mu ji ra'ayoyinku kan matsaloli da kuke gani gwamnatin tarayyar Najeriya na iya fuskanta a tsarin raba tsabar kuɗi ga waɗansu iyalai daga kuɗin da aka kwato daga marigayi Sani Abacha. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. Kafin mu sallama, bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Umaru Hassan domin rasuwar su Talatu dan Jumawa da ta rasu yau a malumfashi bayan jinya. Allah jikanta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma malama Julie Gresham da injiniya mu da suka hada mu da ku alheri, ki muku fata alheri, ko sai ku saurari Daula da kuma Usman Kabara da shirin yau da gobe.